بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ فسر الكتاب حس المسلم، يوزا مدرسي نترى إن شاء الله زام تاشي أذكار النوم. أذكار النوم وتو ذكر إن دعيك إيه زوكة تنين بجي كاتبت السنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم أبو بوا سيوة ودن ديك إيه كاتين يبجي وكا يسو قبادة كوكا دواني يو وبكما كدوانا. نفرقو ما لهيته يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ما ليس يجمع كفيه وتيدم تيزوين بجيه zai tattara ainihin tafin hannunsa guda biyu, wato ya hada su wuri zai haka kamar mai karban addu'a. Sun mayan fusu fihima, sannan sai yi tofi a cikin hannayen, ko ya zama tofi mai dan yawu kaɗan ba da yawa ba, ko kuma ya zama na babu yawun ya tofa iska kawai kamar yadda wasu suka fassara. فَيَقْرَأُ فِيهِمَا سَيَ كَرَنْتَا أَشْكِنْ تَعْفِنْ هَنُوا النَّاسَ وَإِنَّا سُرُولِ قُدَاؤُكُمْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ذُوَا كَرْشَيْ دَفَلَقِ دَنَاتِ. إِذُنْ يَكَرَنْتَا ثُمَّ يَمْسَهُ بِهِمَا مَسْتَدَعَ مِنْ جَسَدِي سَنَنْ سَيَ شَافَا دَهَنَّا النَّاسَ zai fara da shafa hannayensa akan kansa wa wajehi da fiskansa, wato daga sama zai dauko. Wa ma aqbala min jasadihi, da duk abin da ke gaban fiskan abin nan gaban jikinsa, in ya shafi kansa da fiskansa sai ya shafa jikinsa ta gaba, sannan sai ya dawo ta baya ya shafa. Zai yi hakan salah ya qalu zalika 3 marrat, zai aikata haka sau uku, zai aikata haka sau uku. Wannan ya inganta hadisin Bukhari da Muslim, wanda Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya taro zuwa ga shimfudansa a kowane dare yakan hada tafin hannunsa guda biyu, sannan ya yi tofi a cikinsu, sannan sai ya karanta waɗannan surorin: qul huwallahu ahad, da qul a'udhu birabbil falaq, da qul a'udhu birabbin nas. Sannan sai ya shafi jikinsa duk inda ya samu dama, ya fara da kansa, sannan fiskansa, sannan ya fara da ta gaba gaban jikinsa, sannan ya shafi bayan, yana aikata haka sau uku. Hadisin Bukhari da Muslim. Qul huwallahu da falaqi da nasi mun fassara su a can baya, ba sai mun mai ta yanzu ba. Sai dai wannan hadisi akwai ishkali a cikinsa, akwai ishkali a ciki. Me ye ishkalin? Shine zahirinsa ya nuna sai ka yi tofin kafin ka karanta qul huwallahu da falaqi da nasi, kamar yadda ya faɗa haka haka ya zo a hadisin ma. Ya jama'u kafai, ya haɗa tafin hannunsa biyu haka, ya haɗa su wuri ɗaya, sun mai yanfutu fi ma, sannan sai tofi a cikinsu, fai ya ƙara'u, sannan ya karanta don an sa fa'un, sai ya karanta ƙalatin ƙul a'udhu bi rabbil abin nan, ƙul huwa Allah, da ƙul a'udhu bi rabbil falaq, da ƙul a'udhu bi rabbin nas. Sai an yi karatu ne ake tofi, ko tofin ake farawa kafin a karanta. yanda dai aka saba a dukkan yanda hadisi suka nuna da yanda ake ruqya sai an karanta sannan a tofa wannan kuma hadisin zahirin sai nuna cewa sai an tofa kafin a karanta to sai malamai suka yi masa fassara kala kala domin babu wani malami daga cikin magabata da yake sai kai tofin kafin kai karatu ba wanda ya fahimci wannan haka duk da cewa yanda lafuzan suka jero za ka iya fahimta haka amma ba malamin da ya faɗi haka suka ce don ba fa'ida sai ka karanta ka tofa to me ake nufi da ya jama'u ka fai sun ma yanfusu fi ma fa ya karau da ma wawun aka sa wa ya karau za a ce a wa ya karau ne wa yanfusu alwawu la tufidu tartib ga wanda ya san nahwu sai a ce wawun ne ba matsala ba ne za a iya taqdimi da ta'khiri so da haka malamai suka ce sun mayan fusun nan sai ya yi niyan yin tofi ya yi azama zai yi tofi amma idan ya karanta kul huwallahu da falak idan nafi in ya karanta sai ya tofa ko kuma abinda ake nufi kowane karatu in ya yi sai ya yi tofi in ya sake wannan karatun ya yi tofi in ya yi wannan ya yi tofi malamai ka karanta kul huwallahu sai ka tofa ka karanta falak ka tofa ka karanta nafi ka tofa sannan sai ka sake dawa ka kara maimaitawa ka sake dawa ka kara maimaitawa shi yasa aka gabatar da faɗan tofin kafin a faɗi kira saboda za ka yi karatu ka yi tofi sai ka sake wani karatun kai wani to ka sake wani karatun a haka har kai sau uku ko wace sura in ka karanta sai ka tofa in ka gama ta kai ta gabanta ka tofa ta gabanta ka tofa sannan daga baya kuma ka sake karawa har sau uku wasu ka ce shi yasa aka fara faɗan tofin da farko kafin karatu amma abin da ake nufi shi ne sai ka karanta kafin ka tofa sai ka karanta kafin ka tofa wasu malamai suka ce ko dai wannan masu riwaya ne suka yi kuskure suka yi wahani ko masu rubutu mai riwaya wanda ya rawaito hadisin maimakon ya ce ya jama'u kaffaihi fa ya qara'u fihima qul huwallahu da falaki da nasi sai ce thumma yanfusu fihima sannan ya yi tofi a cikin hannu maimakon ya faɗi haka sai ya yi kuskure ya gabatar da tofin kafin ainihin wato abun nan ne kafin karatu sai da wani malami ya musu rajje ya ce a fiqat a ruwatu fiqat al-udud bai kamata a hada su ba amintattu adalai bai kamata a ce sun yi wannan kuskuren ba musamman hadisin bukhari da muslim sai dai haka lafuzan hadisin suka zo yanda aisha ta karantar da shi amma abinda ake nufi a gabatar da karatun kafin tofi kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billah zahirinsa in ka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan in ka karanta alqur'ani ka gama to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai yanzu da ta'awizi ake farawa babu malami guda ɗaya da ya fahimta daga wannan aya yace sai ka gama karatun ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'a in ka zo fara karatun sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai kai kiran ka amma zahirin ayan tace fa iza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi ka nemi tsari da me daga shaitan kenan ana nufin fa iza aratta qira'ata alqur'ani in kai nufin zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan to wannan ma in kai nufin ma'ana zaka in ka karanta wa'annan in ka karanta wa'annan abubuwan to kai tofi shine ake nufi wasu ko suka ce masu rubutu ne nusa su suka yi wannan kuskuren akwai wasu mutane sana'an su kofi lokacin ba inji na buga littattafai in ka son bukhari sai ka zo ka biya shi kuɗi shi ya iya rubutu da sauri sai ka aro littafin wajen wani malami sai ya kofa maka sai ya mika maka sai ka biya shi to garin sauri su suka canja wannan haka wani ya faɗa wannan kuma zai iya da yawa ana samun yin wannan kurakuren a cikin littattafai wanda masu rubutu ne saboda gaggawa sai su yi kuskure a cikin rubutu amma malamai suna ganewa suna gane haka ne so da haka ala ayi halin abun da wannan hadisi yake nufi dai ko da baka gane yanda fassaran take ba sai ka karanta kul huwallahu da falak da nasi sannan kai tofi a hannun naka sannan ka sake karantawa ka tofa ka sake karantawa ka tofa sannan sai ka shafe jikinka gaba daya ka fara da sama kanka fiskanka ka shafe ko ina a gaban jikinka sannan ka koma bayan jikinka ka shafe da fatan ubangiji ta'ala ya tsare ka daga wannan shi yasa Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo kwanciya a wurin ainihin shimfudansa to yakan hada tafin hannunsa ya karanta wa'annan surorin sannan ya shafe jikinsa gaba daya sau uku wannan in kai haka ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan kowane irin sharri addu'a ta gaba ita ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وانا يتتاكد آيات الكرسي وظل تسمعنا كرنكاتا كما عند البخاري رويته حديث ان حديث ابو هريره حديث ابو هريره ولكن من ذلك ما يكرن تدهيدا ابو هريره رضي الله عنه يتي من ذلك صلى ما ياباني قادين زكاة رمضان نقول دهيدا قد وني يزوي الأوكا شكنا سيزوينا قلعينا قادين تدهيدري سيواني ميزوى سيزوى مثلا سيدين قواسان أبونتين ينا قواسا سيواني يزوى دهيدرينا إيبا ابو هريره سيكاماشي da ya kama shi yace wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka gaban manzon Allah Abu Huraira bai san shedan bane yace sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai yace masa a'a ni fa ina da matsala yace ni ma bukaci ne ina da bukata matsananciya kuma ga iyalai sun min yawa bani da komai ka tausaya mini shikenan Abu Huraira sai ji tausayin sa sai dale shi tunda shi ma bukaci ne da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bada labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Abu Huraira ma fa'ala asiruka albariha Abu Huraira ya wanda ka kama nan me kuka yi da shi jiya da daddare ya kuka yi da shi yace eh ya zo yana diban abinci na kama shi nace zan kawo shi wurinka ya nuna min shi yana da tsananiyar bukata yana da bukata mai tsanani ko shi ne iyalai ne da yawa yace in tausaya masa in tare shi sai tausayin sa sai na tare shi sai ce innahu qad kadhabaka wa sayu'udu yace lalle ya maka ƙarya amma zai dawo ina wani iyalai yake da su suna cin abinci so da kai ya maka ƙarya amma zai dawo shikenan yace to ni kuma sai na gane lalle zai dawo tunda manzo Allah ya tsama yace mini zai dawo ne sai na zai komawa ina gadin abinci sai ya sake zuwa da yazo yana diba na kama shi sai ya sake ce min shi fa mabukaci ne kuma yana da iyalai da yawa yana magana bai ce masa shedan bane sai sake ce masa shi ma bukaci ne yana da iyalai da yawa yana da bukata mai tsanani ya bashi ba zai sake dawowa ba shikenan sai ji tausayin sa sai jare shi da gari yayi waye je wajen manzo Allah ta sama manzo Allah yake masa ma fa'ala asirukal bariha ya kuka yi da mutumin kajiya sai ce ai gashi ga abin da ya gaya min amma min alƙawari bai dawo ba sai ce amma ina faqad kadhabaka wa sayu'udu ya maka ƙarya zai dawo na sake dawa dare na shi da ina gaji ya sake zuwa ina diba sai diba mun ce ke sai na kama shi nace wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sai ce mini a'a karkaka ne ce kwana uku kullun kana ce min ba za ka dawo ba kuma sai ka dawo yace sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka bari zan koya maka wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su sai ce menene yace in ka zo kwanciya a wurin kwanciyanka to ka karanta ayatul kursi har zuwa karshe idan ka karanta ta ba za ka gushe ba Allah yana baka kariya kuma babu wani shedan da zai cutar da kai Allah zai kare ka daga shedan har zuwa gari ya waye wato zai kare shi daga sharrin aljani kangararrun aljani shikenan sai gari ya waye sai manzo Allah ta sama sai haɗu da Abu Huraira sai ya ce Abu Huraira ya kai da mutumin kajiya sai ya ce eh ya riya cewa wai akwai wasu kalmomi da ya koya min Allah zai amfani da su zai kare ni daga sharrin shedan kuma Allah zai kare daga dukkan wani sharri in na karanta lokacin da zan kwanta sai ce menene sai ya faɗa masa gashi ya ce in karanta asul kursu in na zo kwanciya zan samu kariya daga shedan kuma Allah zai kare ni har zuwa gari ya waye sai manzo Allah ta sace masa sadaqaka wa huwa kazu ya yi maka gaskiya anan cewa asul kursu tana magani shedanu da aljani amma shi makaryaci ne ma'ana mai yawan karya ne asalin aljani shine suna da yawan ƙarya da shedanu yace amma anan yayi maka gaskiya sai yace ka san wane ne wannan mutumin naka yace ban sani ba yace shedan ne yake zuwa maka wannan dirare guda uku to kaga shedan ya karantar da Abu Huraira ayatul kursi maganin aljani in yazo kwanciya manzo Allah sallallahu alaihi kuma yace haka abun yake kenan gaskiya ana karban ta ko daga bakin waye karka duba waya ga maka ka duba me ya faɗa maka kawai in gaskiya faɗa ko waye ne tana nan a gaskiya ko shedan ne in kuma ƙarya ne ko min waje ta kansa ba daidai bane abin da ya ga maka kuskure ne saboda haka za a duba me aka faɗa to wannan in ka zo kwanciya karanta ayatul kursu ubangiji ta'ala zai kare ka daga dukkan sharri zikiri na gaba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونشيما حديث بخاري دا مسلم سكر ويتوشي إن تتن حديثي دا حديث أبو مسعود البتري يتي مزن الله صلى الله عليه وسلم يأتي دوان دي كارنتا wayannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara a cikin dare yace ka fatahu sun isa su kare shi zai samu kariya daga wajen ubangiji ta'ala a wannan dare ba abin da zai cutar da shi duk wanda ya karanta wayannan ayoyi na ƙarshe bari mu fassara su amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga wurin ubangijinsa shine alqur'ani wal mu'minuna mu'mine kuma sun yi imani da abun da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kullun kowannensu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su mu'mine din kowa daga cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa da ya saukar daga sama wa rusulihi da manzoninsa da ya aiko kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli sun ce ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzonin Allah wato ba za mu ce mun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi imani da annabi Isa ko Musa ba ba za mu yi haka ba wato ba za mu yi irin na Yahudu da Nasara ba Yahudu suka ce sun yi imani da annabi Musa amma ba su yi imani da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasara suka ce sun yi imani da annabi Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk manzannin gaba ɗayan su mun yi imani da su tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yanzu tun daga annabi Nuhu har zuwa yanzu ba manzon da za mu ƙaryata in ka ƙaryata manzo ɗaya to duk sauran ma ka ƙaryata su don ubangi ta lace kazzabat qaumu nuhin almursalin mutane annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya tare da cewa annabi Nuhu shine farkon manzo guda ɗaya suka ƙaryata to mutanen annabi Isa ko kuma Kirista suka ƙaryata manzala ta sama to sun ƙaryata annabi Isa ma Yahudu suka ƙaryata manzala sun ƙaryata annabi Musa alayhi salatu wassalam mu kuma duka muka yi imani da su muna girmama su muna daraja su shi yasa babu addini mai adalci irin addinin musulunci duk kiristancinka duk yahudancinka mun yi imani da annabinka kuma ba za mu yadda a cutar da shi ko a taɓa shi ba muna karrama shi muna daraja shi amma kai ko baka yi imani da namu ba kana zagin namu addinin musulunci haka ya tsara inda in ka ce baka yi imani da annabi Isa ba to baka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanne ce wa qalu sami'na wa ata'na mu'mine suka ce mun ji abinda manzala ta sama ya faɗa mun ji abinda Allah ya faɗa wa ata'na kuma mun bi ghufranaka ya Allah muna neman gafaranka rabbana ya mahalicin mu wa ilaykal masir makoma izuwa gare ka ne makoma izuwa gare ka ne yazo a hadisi in mu ce wannan addu'an sai Allah ya ce kad fa'altu na aikata yawan Abdullahi bin Abba Abu Huraira sai ce na'am nayi haka ne to da kun gufranaka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaykal masir makoma izuwa gare ka ne zuwa gare ka zamu koma ranar kiyama kamar hisabi Allah ka gafarta mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsorawa rai sai abin da zai iya duk abin da kaga ka tsora ma addinin musulunci zaka iya ne Allah bai tsora maka abin da ba zaka iya ba bai ce ka je ka ciccibi dutsen udu ka kauda shi daga inda yake kamar da shi gefe ba don wannan ba zaka iya ba amma yace kai sallah kai azumi kai zakka duk zaka iya ne in kuma ka kamu da rashin lafiya inda ba zaka iya ba sai Allah ya dauke maka ko ka kamu da talauci da kana cire zakka yanzu baka da jari baka da arziki sai ya dauke maka zakkan bara ce sai ka je kuma kai aikin karfi ka tara kudin da yake ka cire musu zakka ba Allah bai tsora maka wannan ba saboda haka duk abin da ba zaka iya ba addinin musulunci kuma sai a saukake maka shi laha ma kasabat duk abin da rai ya aikata na kyakkyawan aiki laha nasa ne wato za a bashi kyakkyawan sakamako akan wannan za a bashi lada wa alaiha maktasabat duk abin da rai ya aikata na munanan ayyuka kuma alaiha yana kansa ma'ana zunubin a kansa yake wannan kamar ayoyi guda biyu ne wa laysa lil insani illa ma sa'a ba mutun ladan aikin wani sai abun da ya aikata na alheri sai a bashi ladan kuma wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani in ka tashi ranar alkiyama ka ga zunubai kaya da yawa akan ka to kai ka jawo kanka ba da shi laifin zaidu da amru da bakaru aka dora maka ba na kare ba dora wani laifin wani rabbana ya ubangijin mu la tu'akhirna kar ka kama mu in nasina in muka manta abun da ya zama wajibi mu yi shi sai muka manta Allah kar ka kama mu da shi kan mutum ya manta bai sallan azhar ba har ya mutu bai tina ba Allah bai zai kama shi da wannan ba wani abu na wajibi ka manta baka yi shi ba to rabbana la tu'akhirna in nasina ya Allah kar ka kama mu in muka manta ba mu aikata wani abu na wajibi ba ubangiji ta lace kat fa'altu kamar yadda zuwa hadisin musulmi na aikata haka mana ba zan kama ku da abin da kuka manta ba ku yi ba au akhtana ko muka yi kuskure a garin sallah sai kai kurakurai saboda jahilcinka ko kuma saboda kusurinka sai kai kuskure a sallanka ko kuma wani ibada kai kuskure ko aikin hajjinka ka roki Allah ta'ala ya ne kar ya kama ka da wannan kuskure ne mana ba da gangan kai ba baka yi da ganganci ba Allah ta'ala sai kat fa'altu na aikata duk abinda kuskure kai sai Allah ya dauke maka shi rufi'an ummati al-khata wa an-nisyan wa mustaqiru alayhi kuskure da mantuwa da tilastawa a tilasta maka kai abu na haramun Allah ya dauke maka wannan laifi rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina tarka dora mana isran nauyi kama amalta wa ala alladhina min qablina kama inda ka dora wa inda suke kafinmu kama inda ka dora wanda suke kafinmu me nauyi a ce na jaza in ta taba jikinka sai ka yanke iya rigan iya wuri in tufafi ne in jiki ne sai ka kankare jini ya fito nan ne ka sarkaka daga me daga ainihin najasanka sannan idan mutane suka tuba in za su tuba ne kun yi laifi mutum ya laifi zai tuba sai a ce ya kashe kansa sai a da masu laifin mutum goma a ce ku kashe junanku kawai sai ku kashe kanku na sannan a karbi tubanku kaga wannan nauyi ne ganima ka je ka yaƙi ka ci ganima sai dai wuta ta zo daga sama ta ci ganiman amma ba za ka yi amfani da ganiman ba duk aka ɗauke wannan Allah ta ce kat fa'altu in najasa ta taɓa jikinka ka wanke da ruwa tufafinka ka wanke da ruwa idan kai sabon Allah kana kunji kan gadonka kai nadama da niyan ba za ka koma ba ka ce astaghfirullah sai Allah ta'ala ya gafarta maka kaga ya dauke wannan nauyin gaba daya shi yasa yake kamar yanda ka tsora waɗanda suke kafin mu an tsora musu abubuwa da yawa na wala rabbana wala tuhammilna ya Allah kar ka tsora mana ma la taqata lana bihi abinda bamu da iko da shi kamar bala'i da masifu a tsora mana wanda la qibala lana biha ba za mu iya tinkaran su ba ba za mu iya hakuri a kansu ba Allah kar ka tsora mana wannan Allah kar ka jarabe mu da bala'in da ba za mu iya dauka ba Allah ya ce kad fa'altu na aikata kan ba za a jarabe ku ba da bala'in da ba za ku iya dauka ba wa'fu anna Allah ka mana rangumi ka mana afwa ka yafe mana zunuban da muka yi maka wa ghafir lana ka gafarta mana ka lullube mana laifuffukan mu kar ka tona mana asiri a gaban jama'a mutuncin mu ya zube yanzu sabon Allah da kake in ba rubin asiri ba inda za a rubuta a gojinka kana yawo a hanya sallama wani bai zai maka ba wallahi ko magana bai zai maka ba wani to amma ka kai sabon Allah ka Allah ya rufa maka asiri sai ka fito fesin ɗinka kana tafiya ana girmama ka ana daraja ka ana ganin ka salihin bawan Allah mutumin kirki to wannan gafara ce ta Ubangiji ta Allah da rufin asiri warhamna Allah ka ji kanmu ka tausaya mana kada nan gaba ko mu je mu afka cikin wasu laifuffuka ka kare mu daga wannan anta maulana Allah kai ne majibincin al'amuranmu fansurna ka taimake mu halal qaumil kafirin akan mutane kafirai mu yi nasara akan su kada su ci galba akan mu sannan addu'an wannan ayoyin ka karanta su a lokacin da za ka yi bacci addu'a ta ga bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fa fazha bima tafazu bihi ibadaka salihin ka karanta wannan addu'an ita ma lokacin da za ka yi bacci wannan tabbata hadisin bukhari daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yazo wurin shimfudansa zai kwanta to ya kama wani bangare na kurjallensa ko rigansa ya karkade ainihin shimfudan nasa sai ka karkade yace saboda mutum bai san menene yazo ya zauna akan wannan shimfudansa bayan ya batta ba inda wani kwaro ko kunama ko maciji ko wani abu mai cizo sai ka karkade kafin ka kwanta sannan sai kai wannan addu'a idan mutum yayi sai karanta wannan addu'a bismika allahumma bismika rabbi da sunanka ya ubangijina wa ba'tu jambi na aje hakar karina wato sasanni na da ana kwanciya ta bangaren dama to da sunanka ne nake ajiye sasannin jikina, wa bika arfa'u, kuma da albarkan sunanka ne nake daga jikin nawa in na farka. Fa in amsakta nafsi, idan ka kame raina, wato ka ɗauki raina daga kwanciyan ban tashi ba, farhamha, ka ji ran, wato ka tausaya wa ran, ka sa shi a rahamarka. Wa in arsaltaha, idan kuma ka sake ran ka sake dawo min da shi na farka daga bacci na ina raye, fahafazha, ka kiyaye ran nawa, bima tafazu bihi ibadat as-salihin, da abin da kake kiyaye bayin ka nagari da shi, wato ka tsare ni daga dukkan bala'i da sabon Allah. Mutum sai wannan addu'a, kaga ka tsare kanka, ka tsare addinin ka kenan, ka nemi kariyan lafiyan ka da kariyan wato ainihin addinin ka. Wannan riwayan Bukhari kenan, kuma shine lafazin sa, duk da malai ya ce muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi, amma wannan shine lafazin Bukhari, ya sha bamban da lafazin Muslim. Lafazin Muslim din kuma mazala ta sallama yace, idan mutum ya zo wajen kwanciyan sa, to ya riki wani bangare na rigansa ko kurjallensa, zaninsa ko wani tufafinsa, ya karkade shimfudansa da wannan, sannan ya yi bismillah wal bismillah, mana za ka kade shimfudanka kai bismillah. Na gaya muku, na baku lakani cewa aljani ba ya son bismillah, in dai duk abin da za ka yi kana yin bismillah, to ka yi maganin aljani kenan, ba ya son haka, abin ya fi karfinsa. So da haka in za ka kade shimfudanka kai bismillah, ka dai in ma akwai aljani a kan shimfudanka, ka kade shi kenan gaba daya, sai gaba. Yace saboda baka san menene ya zo ya kwanta akan shimfudan naka ba, bayan ka tafi ka karkade ka kade kafin ka kwanta. Sannan yace idan mutum kuma ya zo zai kwanta a wurin kwanciyar naka, ya kwanta akan bangaren jikinsa na dama, bangaren jikinka na dama za a kwanta akai. Wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka gaji sai ka dawo bangaren hagu, in duka bangarori biyun suka gaji sai ka yi rigingine, amma banda rubda ciki. Rubda ciki haramu ne a addinin musulunci, kwanciyar shaitani, kwanciyar yan wuta ne, kamar yadda ya zo a hadisai. Bangaren ka na dama in ka gaji hagu, in ka gaji kuma ka yi rigingine. Sannan ya mutu ya kwanta bangaren sa na dama, sai ya ce subhanaka allahumma rabbi wa zatu jambi wa bika arfau fa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fafazha bima tafazu bihi ibadat as-salihin. Kun ga su bambanci da na musulmin ko shi musulmin cewa subhanaka allahumma rabbi wa zatu jambi, Bukhari kuma bismika rabbi wa zatu jambi, kowanne hadisin na cancanci bismika allahumma ko kuma subhanaka allahumma, sarki ya tabbatar maka ya ubangiji rabbi mahalistina, bika wa batu jambi, da sunanka ne nake tsora ainihin wato sasannina. Fa in afa'i wa bika arfa'u, kuma da sunanka nake tsagawa. Fa in amsakta nafsi, idan ka rike raina na tafi ta can, faghfir laha, ka gafarta wa ran. Wa in arsaltaha, in ka sake ran kuma, fafazha bima tafazu bihi ibadaka salihin, ka kare ni da abin da kake kare bayinka nagari da shi. Sai mutum haka kaga ya nemi kariyan ubangiji subhanahu wataala, in kuma ya tafi ta can ya nemi rahamar Allah da gafaran Allah. Allahumma bika na nagaba, Allahumma bika khalaqta, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaytaha fa'afzha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Wannan hadisin Bukhari da Muslim, wanda Abdullah ibn Umar ya ruwaito. Yace Abdullah ibn Umar ya umarci wani mutum, yace in ka zo kwanciya kai wannan addu'a, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fa'afzha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma inni as'aluka al-afiya. Yace in zai kwanta yayi wannan, sai mutum yace masa kaji Umar, Umar ne kaji daga bakin Umar ya koya maka hadisin nan? Wai Umar din shine baban shi Abdullah ibn Umar din da ya koya maka wannan addu'a. Yace kaji Umar ya faɗi wannan? Yace naji shi daga wanda yafi Umar, samitu min khairi Umar, ko min khairin min Umar, naji shi daga wanda yafi Umar, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar ya fi manzon Allah, ya fi baban sa Umar. Ko da kai ce wannan daga wajen manzon Allah naji, ba ma maganan wato sayyidina Umar ba. Sai karanta masa wannan manzala kenan, shi yake fadan cewa in za ka kwanta kai wannan. Fasaran shine Allahumma ya Allah, innaka tabbas kai ne khalaqta nafsi ka alistiraina wa anta tawaffaha, kai ne kuma mai daukar rai. Asalin wannan wa anta tatawaffaha ne, tatawaffaha, sai aka shafe ta'ul mubari'in, wanda kuma ya halatta a larabci da yawa, akwai shi a Qur'ani da hadisai da sauran waƙoƙin larabawa. To da haka wa anta tatawaffaha ba fi'ili mazi bane, fi'ili mubari'i ne. Wa anta tatawaffaha ma'anansa, amma tawaffaha in zaka ce kai, wa anta tatawaffaha kai ne kake ɗaukar raina, laka mamatuha mutuwar ran na gare ka in ga dama ka kashe ran wa mahayaha da kuma rayuwar ran duk yana hannunka ubangiji ta'ala in ka ga dama ka raye ran sannan sai yace in ahayitaha in ka raye ran na wafafal haka kiyaye ran wa in amata in ka kashe ran na faghfir laha ka gafarta wa ran allahumma inni as'aluka al'afiyata ya ina ro ya allah ina roƙonka ka bani lafiya daga dukkan bala'i in ka faɗi wannan sai ka kwanta kaga kowane ka dau wancan ko ka dau wannan ko ka hada addu'o'i dewa addu'a ta gaba allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak wannan kuma ya tabbata hadisin abu dauda da tirmizi daga hadisin barra ibn hazim yace manzo Allah ta sanar in yana son yayi bacci yakan dora hannunsa akan a karkashin kundukokinsa na dama wato karkashin fiskansa haka kuma sunsa sai kwanta akan hannu sannan sai karanta wannan addu'a allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak اللهم يا الله قيني كيايني عذابك عذابك يوم تبعث عبادك رانا ذاك تاد باينك الله ككاري عند عذابك رانا القيامه شيني معنى wannan addu'a addu'a ta gaba bismika allahumma amut wa ahya wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito daga hadisin huzaifa bin al-yaman yace manzo Allah ta sanar in yana son yayi bacci sai yace bismika allahumma amut wa ahya da sunanka ne ya allah ta'ala nake mutuwa kuma da sunanka ne nake rayuwa sai ka faɗi wannan in zaka kwanta zikiri na gaba subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 wato subhanallahi kai subhanallahi 33 sau 33 sannan ka ce alhamdulillahi sau 33 ka ce allahu akbar sau 34 in ka da zama dari in ka zo yin kwanciyanka wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga hadisin sayyidina ali yace fatima radiyallahu anha ta koka irin yanda hannunta ya kanta saboda nika matar sayyidina ali kenan irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yi suna irin marka da abu akan dutsen nikan na hannunta har ya kanta sai ta koka sai ta ji labarin an kawo bayi an kamo bayi na yaki an kawo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza sai ta tafi ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana son a bata mai mata aiki kiyar aiki a gidanta saboda hannunta ya yi kanta sai bata samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta ga wa Aisha sai ta tafi da manzala ta sama ya zo sai Aisha ta ce Fatima ta zo tana kokawa hannunta akwai kanta tana neman ka bata mai mata hidima daga cikin wa'innan bayi manzala ta sama ya ce haka ta ce shikenan da dare sai ya tafi gidan Fatima sai dai sai suna kwanci da Sayyidina Ali suka zabura za su sake ce ala rislikuma ala makanikuma ku zauna inda kuke yace naji abinda kuka faɗa naji abinda kuka tambaya yace amma zan koya muku wani abu wanda in kun yi shi yafi a baku bayin yafi a baku masu hidima sai ce in kuka rike wurin kwanciyanku za ku kwanta ku ce subhanallahi sau 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 34 yace to ku yi wannan in kun zo kwanciya yafi a baku bayi su dinga muku hidima a gida shikenan yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban musulmin duniya gaba ɗaya ba ta da mai mata hidima a gidanta ita take daka take markaɗe take girki take komai wai yanzu wasu bana sai na faɗan wani abu masu wa'azi sai su je su sa mata masu karantar da mata suna koya musu cewa wai ai ba auro ki domin ki hidiman gida ba mace ba wajibi ne ta yi girki ko ta yi shara a gida ba an auro ta ne don a kwanta da ita kawai wannan ganin daman ki ne kawai mata sai suka rike wannan suna zuwa suna tarwa da mazajen su bala'i wai ba bauta ne kawo su ba ba wannan ne kawo su ba kaga wannan karancin ilimi ne wai shi ya iya iliminsa bai ga inda aka ce mace in ta zo gidan mijinta ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi girki ba wannan kuskure ne ga Fatima radiyallahu anha yar manzon Allah tana girki tana nika tana daka har hannunta yana kanta kuma ba ka mata mai mata hidima ba kuma ba a cewa sayyidina Ali ba wannan ne kawo ta ba aka koya mata tasbihi da tahmidi da takbiri sannan kai yar wayi ne kake aure a duniyar nan da za a ce ba za ta yi girki ba duk mutumin da ya aure mace wallahi da sharadin da za ta masa girki ne in dai a me a kasan nan ne don haka al'adar mu ta gudana da za ka zo auren mace sai a ce maka amma fa sharadi ba za ta maka girki ba za ka aure ta ba sai dai in kana da wadata yana da kyau ka kawo masu girkin wannan kuma ra'ayin kanka ne kyautatawa ne irin naka alheri ne irin naka da tausayawa irin naka sai ka kawo masu musu hidima amma in baka kawo ba kuma ba za a tambaye ka ba don kafin ta zo ma ta san me take yi kafin auren da ita ta ga uwarta tana yin irin wannan aikin kuma ta san ita ma in ta zo shi za ta yi sai ta kuma za a zo a ce wai babu aya babu hadisi akan wannan sai dai mutum bai fahimci karatu ba a daina gaggawa a daina rigima ذكري نقب اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء اخذ عني الدين وأغننا من الفقر. وأن حديث مسلم مسلم يرويتوش لك حديث أبو هريرة يتي من ذلك صلى الله عليه وسلم ينا أمرت مؤدمك ذو كنتيا مؤيونر الدعاء إن كذو إن كنتيا فأفسر الدعاء اللهم يا الله رب السماوات السبع محل سنسم مي قدابكوي ورب العرش العظيم محل سن العرش ميجرما ربنا محل سنم ورب كل شيء محل سن كون إرن أبو فالك الحد ميزاق قايان حدي سيسيرو يبتو أتكين سيدون أنشوكا وياتو قاقنسا ذاك ديك تونا قطا قطا قايان مزراكو قايان جيرو قداوا قواتي إذن أكي رواكو ديك قايان تاقاي يسيرو يبتو دا تكين با مي وانا سيو بنجي سبحانه وتعالى shine ma'anan falikal haddi wannawa kuma wanda yake tsaga kullun dibino annawa jam'u nawa nawatun shine kullun dibino guda daya annawa kullun dibino daya Allah ta'ala shine wanda in aka shuka kullun dibino yake tsaga shi sai fito da tsiro na bishiyar dibino kuma har ya girma ya kama yaya shine mai irin wannan wa munzila tawradi ya kai mai saukar da at-taura wal injili da injila wal furqani da al-qur'ani at-taura litafin da aka saukar wa annabi Musa إنجيل لكتاب ذاك سوقروا النبي عيسى الفرقان القرآن لكتاب ذاك سوقروا من زن الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل شيء يا الله إنا نيمان صارنك دقى شر كوني أبو أنت آخذ بناسيته وأن كيك كيركدة تقول منزا شيني غاشن غاشن منن كنت نقبا معنى وأن كيك كيجابوران تنسك جاشي يندك قداما اللهم أنت الأول يا الله كيني نفرقو أما من رسالة ليس لأولية ابتداء باب فاروا غا فرقون نازا شيني نفرقون دا باي دا فرقو كينا تنتين مبنجي تعالى ينانا باي دا فرقو دون أنت متوم وانا شيني تعالى نفرقو كينا أقول لك دا أكل باب شيكو باقا أما شيني نفرقو وني بيرغاج بسي أكل نبي تو إن أنت ألا شيني نفرقو كركا يتماني دا عموني زامن باب شي باب فاروا غا فرقون نازا to da kai gaida maka ce Allahumma antal awwal ya Allah kai ne magabaci kai ne wanda tuntunin kana nan fil azal babu wani lokacin da akai babu Allah ta'ala sai ce walaysa qablaka shay'un babu wani abu kafin ka wa antal akhiru ya Allah kai ne na karshe falaysa ba'daka shay'un ba wani abu bayan ka nan ma karka dauka da abun nan karshen nasa yana da karshe in ance zaidu shine karshen yayana ko kuma shine karshen wato ainihin mutuwa to kaga shine karshen yana zai zama shine karshe wanda ya rasu ko shine karshe wanda zai zama na babu shi ko shine karshen wanda yazo misali idan alta Allah ta'ala shi ne na karshe zaka ga tamani tayan kowa in ya ubangiji ta'ala shine karshen mutuwa zarfin zai iya bada wannan wannan amma ba haka ake nufi ba haka ake nufi ba shi yasa mai risala ce laysa li akhiriyati ibtida babu kar babu babu laysa li akhiriyati intibaun ليس لاخريته انقضاء باب قاريوا ga karshen Allah da aka ce shine na karshe karkai tamanin kuma zai kare ba zai kare ba amma mutane za su ce wani shine karshen mutuwa misali malaikun da suke dauke da al'arshi sune karshen mutuwa ko malaika jibril da mika'il a cikin abubuwa masu rai to kaga sun mutun da yake nan to Allah bai da karshe kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai mutu amma ubangiji ta'ala kuma zai wanzu dindindin bayan nan kinan har abadan abada babu zamani da zai ace babu Allah shi rayuwa ne rayuwar da ba ya rasuwa wa anta zahiru Allah kai ne marin jayi falesa faukaka shay'un ba wani abu sama da kai mai rinjayi haka suka fassara wannan az-zahir al-ghalib ko kace Allahumma anta zahir ya Allah kai ne mabayyani walesa faukaka shay'un walesa ba abun nan falesa faukaka shay'un babu wani abu mabayyani sama da kai wato kai ne mabayyani da halittunka in mutum ya ali ya kalli sama da kasa ya san ubangiji ta'ala yana nan ba wa sama da kasa ba to ali cikin su ba in mutum ya duba kansa ya san Allah ne ali ce shi ya san me bi ali cikin sa wace yasa babu mai inkarin samuwan Allah sai dai mulahida wanda zuciyarsu ta sa akwai Allah amma a baki su ce san ba sai da akwai Allah wa anta zahir kai ne wanda kake marin jayi ba abin da ke rinjayanka kai ne mabayyani, kai ne wanda yin an ce akwai Allah ba mai musun cewa akwai Allah, sai da wani ya ce ba dole a bauta wa Allah ba, ko ba shi kaɗai bane an bauta, amma ya san akwai Allah kuma, subhanahu wa ta'ala. Hatta kafirin da suke bautawa gumaka sun san akwai Allah. Wani ya zo wajen manzo Allah ya ce alloli nawa kake bauta, ya ce guda bakwai, ya ce in ka shiga bala'i wanne ne kake roƙa, sai ya ce na sama. Ubangiji da Allah. Kare ya san akwai Allah kuma ya san na sama shi ne me ya yi bala'i. Sai ce to kai imani da na saman kawai shi kaɗai. Saboda haka Ubangiji da Allah ba wanda yake inkarinsa, a bayyane yake. Ma'ana samuwarsa baya bula, don halittunsa suna nuna lalle akwai shi, subhanahu wa ta'ala. Sannan wa anta al-badinu, Allah kai ne mai buya, falaysa dunaka shay'un, babu wani abu mai buya sama da kai, wannan kuma zatin Allah kenan. Ba wanda ya taba gani zatin Allah, babu shi. Saboda haka har Annabi Musa da ya nemi ga Allah, Allah ta'ala ce lan tarani, ba za ka iya gani na ma. Manzo Allah ya nemi ga Allah ba, da yaje sama bai ga Allah ba. Saboda haka kai ne mai buyan da babu wani abu da yake buya sama da kai, ba wanda ya sai ce ya ga Allah, ƙarya yake in ya faɗa. Ƙarya yake yi da baki ne ya faɗa, a haƙiƙanin zuciyarsa ya san bai ga Allah ba. Yawwa, sai dai don jayyace wa mutum kanta, in ya je ga wani haskiya ce sai a ce ai shi ne Allah, sai ya dawo ya ga Allah. Ba wanda ya sai ga Allah, Annabi Musa ya nemi ya gani bai gani ba, da Allah ya bayyanar da haskensa ɗan kaɗan a tsuri Sina, tunda dutsen ya yi daga-daga, Annabi Musa ya faɗi ya suma. Ya roƙi Allah, ya ce Allah ya gafarta masa, ma neman da ya zai ga Allah ma Allah ya gafarta masa, ba zai sake ba. Saboda haka Allah a ɓoye yake, ba wanda ya taɓa ganin zatin Allah. Shi ne ai imani da gaibun kenan, ka imani da akwai Allah kuma baka taɓa ganinsa ba. Haka wasu suka fasa, suka ce Allahumma anta al-badin, ya Allah kai ne masanin sirrin kowane abu. Ɓoyayyun abubuwa kai ne masanin su, falaysa dunaka shay'un, ba abun da yake buya maka. Ba wani abu da zai buya wa Allah, ko a sama ko a ƙasa. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Ko a ƙasa ko a sama, ba abun da yake buya wa Allah jalla jalaluhu. Wannan shi yake nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala. In ka gama wannan sai ka ce iqdi anna dayna, ya Allah ka biya mana basussukan da suke kanmu, wa aghnina min al-faqr, kuma ka wadata mu daga talauci. Wato ka yi bi Allah subhanahu wa ta'ala, ka girmama shi, sai ka zo kuma ka faɗi buƙatan ka ƙarshe. Allah ya yi maka basussuka da kuma talaucin da yake damun ka. Allah ya yi mana. Na gaba, alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la kafiya lahu wa la mu'wiya. Wannan Muslim ya rawaito wannan hadisin daga hadisin Anas, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in zai kwanta yana yin wannan addu'a, yana yin wannan zikirin. Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, allazi at'amana, wanda ya ciyar da mu abinci, wa saqana, ya shayar da mu ruwa, wa kafana, ya kare mu, wa awana, ya taro mu. Wana muka gama muka ci abinci da rana, muka sha ruwa, ya kare mu a zirga-zirgar da muka yi, sannan muka dawo kuma wurin kwanciyar mu. Shi ne ma'anar wa awana, ya taro mu wajen kwanciyar mu. Sai manzo Allah ya ce fa kam min man la kafiya lahu, dewa wani kuma bai da mai kare shi, wala mu'wiya, bai da wanda zai taro shi. Wani ya bai dogara ga Allah ba, ya dogara da wani ne daban. Addu'a ta gaba, Allahumma alimal ghaibi wa shahadati, فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأنكما لا تبتد الحديث أبو داود الترمذي حديث أبو هريرة سيدنا أبو بكر الصديق يتوى مذالة السماء يأمر تجل وسكال مومي وانده زي دينغا فتانسو دسافي ديما sai ya gaya masa wannan addu'an, yace ka faɗe su da safe da yamma da kuma in ka zo wurin kwanciyanka, wato in zaka kwanta ka faɗe su. Hadisi ne ingantacce, ga fassarar nan. Allahumma ya Allah alimul ghaibi, masanin ghaibu, abinda ke koyi, wa shahadati, da faɗake ko abinda yake sarari, fatirar samawati, wanda ya kirkiro halittan samai wal ardi da kasai, rabba kulli shay'in, malikin kowane abu, wa malika ko mai mallakan sa, ashhadu an la ilaha illa anta, na shaida babu wani bauta da gaskiya sai kai, a'udhu bika min sharri nafsi, ina neman tsarinka daga sharrin kaina, wa min sharri shaitani, da kuma sharrin shaitan, wa shirkihi, da shirkan shaitan, kar ya tayi na masa shirka. Kamar yadda muka faɗa jiya, ya zo a wata ruwa kuma wa sharakihi, da tarkon shaitan, kar ka je ka faɗa cikin tarkon shaitan ya halakar da kai. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, da kuma in aikata wani abu mummuna in jawo wa kaina bala'i, au ajurahu ila muslim, ko kuma in wani mummunan abu in jawo shi zuwa ga musulmi, wato in jawo musulmi sharri ko wani mummunan abu. Allah ka kare ni daga wannan. shine fassarar addu'a. Addu'a ko zikiri na gaba ya qara'u alif lam mim tanzilat sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi almulk. Wato zai karanta alif lam mim suratul sajada, sannan ya karanta tabaraka alladhi bi yadihi almulk ita ce suratul mulk idan zo kwanciya. Wannan kuma ya tabbata a hadisin Tirmidhi daga hadisin Jabir bin Abdullah, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya bacci har sai ya karanta alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin da kuma tabaraka alladhi bi yadihi almulk har zuwa ƙarshe. To da haka manzo Allah baya kwanciya har sai ya karanta wayannan surorin, suratul sajada da kuma suratul mulk. Na gaba, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwabtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa aljatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga hadisin Barra'u bin Azib, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa in ka zo wurin kwanciyanka kai alwala irin yanda kake alwalan sallah. To da haka sunna ne zaka kwanta kai alwala irin alwalan sallah, sai ce sannan ka kwanta bangaren jikinka na dama, sannan ka faɗi wannan addu'a. Addu'a ita ce Allahumma Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah na miƙa raina izuwa gare ka. Aslamtu nafsi ilayka, na miƙa raina izuwa gare ka, ma'ana ka jani yanda ka ga dama duk abin da kace kai zan yi. Wa fawwabtu amri ilayka, na maida al'amari na izuwa gare ka, duk abin da ya faru da ni na yi da kai ne, in alkhairi ne kai ne, in bala'i ne kai ka saukar min kuma kai zaka yaye mini. Wawajjatu wajhi ilayka, na fiskantar da fiska na izuwa gare ka, ma'ana duk ibadan da nake yi kai nake wa ita. Wa ajjatu dhahri ilayka, na jingina bayana izuwa gare ka, ma'ana na dogara da kai duk wata masifa kai zaka yaye mini. Raghabatan, don kwadayin lada, wa rahbatan, da tsoron azaba ilayka izuwa gare ka, wato kai ne zaka kare ni daga azaba kuma kai ne zaka bani lada. Raghabatan, don kwadayi, wa rahbatan, da tsoro ilayka izuwa gare ka, kwadayin lada da kuma tsoron azaba. La malja'a, babu mafaka. Me mafaka? In wani abun tsoro ya same ka kaje ka tan buya a wani wuri, to babu shi. La malja'a, babu mafaka. Wala abun nan ina wuri ne. La malja'a, babu mafaka, wala manja, babu matsira. Wato wurin da za a gudu a tsira minka daga azabar ka illa ilayka, sai an koma zuwa gare ka. Ba inda zaka buya, ba mai kare ka daga azabar Allah sai Ubangiji Ta'ala. Sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da littafinka da ka saukar. Wa bi nabiyyika allazi arsalta, da kuma annabinka da ka aiko nayi imani da shi. Barra bin Azib yace da manzala sama ya koya masa wannan addu'a ko wannan zikirin, sai ya dinga maimaitawa a gabansa. Da ya zo wannan wurin amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta, sai ce wa bi rasulika allazi arsalta, sai manzo Allah yace la wa bi nabiyyika allazi arsalta. Maimakon ya ce wa bi nabiyyika, da annabinka allazi arsalta, wanda ka aiko, sai ya ce wa bi rasulika, da manzonka allazi arsalta, wanda ka aiko, sai manzo Allah ya ce a'a, ka ce da annabinka da ka aiko. Akwai bambanci tsakanin lafuzan ko? Wato in ka ce wa bi rasulika, da manzonka allazi arsalta, wanda ka aiko, kaman ka maimaita ne. Don ka ce rasuluka shine wanda aka aiko din, amma ka ce wa bi nabiyyika, da annabinka, mutum zai iya zama annabi kuma ba manzo ba. In ka ce allazi arsalta, wanda ka aiko, kaga annabinka manzonka kenan sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka lafuza na zikiri ba a ruwaito su da ma'ana, ya halatta a ruwaito hadisi da ma'ana, amma da sharadin ya zama ba lafuza ne na addu'a ko na zikiri ba. Wannan ba za ka ruwaito su da ma'ana ba, saboda wannan hadisi na Barra bin Azib, inda zai ce wa bi rasulika allazi arsalta, bai kuskure ba ko bai sabon Allah ba, amma da ya canja ya ce wa bunna bi rasulika, sai mazala ya ce wa bi nabiyyika. Sai sa suka ce lafuza na zikiri da addu'o'i ba a ruwaito su da ma'ana, yanda manzo Allah ya faɗe su haka zaka ruwaito su. Haka nan al-kalimul jami ko jawami'ul kalimi, kalmomi da suke tattaro ma'ana da yawa, kamar qul amantu billahi thumma istaqim, ba za ka ruwaito shi da ma'ana ba, a haka yanda manzo Allah ya faɗa haka zaka faɗe shi, don ya tattaro ma'ana da yawa. Inda za a yi shirin hadisin, za a yi littattafai da yawa, mujalladai da yawa. Wannan shine addu'o'in da suka zo a sunna, wanda ake karanta su idan za a yi bacci. Kafin ka yi bacci za a karanta, ko ka karanta duka, ko kuma ka karanta me wasu daga cikinsu gwargwadon abin da ya sauƙaƙa maka. To sai kuma addu'a idza taqallaba laylan, to in kai baccin cikin dare kuma sai ka juya ka farka, wace addu'a za ka yi? Don mutum yakan yi bacci can da dare, sai ya ji ya gaji da kwanciya ta wannan ɓangaren, zai juya nan sai ya ji ya farka, to me zai faɗa? Ga abin da zai faɗa: la ilaha illallahu, la ilaha illallahu al-wahidul qahhar, رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ذاكر انت وانا انك جويا سكين ديري باكاينيا تاشي بني ذاك دان جويا نيكا تيغا بدا باتينكا دو سيكا كارنت وانا حدو اما حاكي يروي توشي ده النسائي سكين عمل اليوم والليلة ده غاديث عائشة تتي منزالة تسنوى يا كسنتي انيان جويا ده ديري ده باتينسا زي تيغا بدا باتينسا هنا فتن ودن نانك المومين لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار سيكا كارنت وانا kaga wannan ba na tashi daga bacci bane ko don mun yi na tashi daga bacci gaba daya fasara shine la ilaha illa allah ba abun bauta da gaskiya sai allah alwahid makadeji alqahhar mai rinjayi ba abun da yake rinjayin sa rabbus samawati malikin samai wal ardi da qasai wama bainahuma alazizul ghaffar da kuma abun da ke tsakanin su alazizu shine mabuwai alghaffar mai yawan gafara sai kuma du'aul fazai fi an-nawmi wama buli waman buli bil wahsh addu'a in kana cikin bacci sai ka birkita sai ka rikita ka wani abu ya tori ta ka me kamata kai ko kuma ka jarabe ka da wahsha shine hasu wato sai mutun ya kasa bacci ya kunta yayye bacci ya dauke shi sai bacci ya kasa daukan sa sai dai yana jin tsoro to ga irin addu'an da ya kamata yi ko ka bai baccin ka farka ka tsorita ko kuma ma ka kasa yin baccin kana ta wani tunani har tsoro ya zo ya shige ka sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati من غضبه وإقابه وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون ذكر أنت وأنا يا ثبت حديث أبو داود الترمذي ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من ذلك تسمع أيته إذا فزع أحدكم في النوم فليقل إن متن يزابر معناه يطوري تأسكن بتنزا يفتح سيفة وأنا الدعاء أيته إن متن يفتح فإنها لن تضره ما أبن جزيت تدشي wannan raganin da kake yin ba zai taba cutar da kai ba in kai wannan addu'a ga fassaran addu'an a'udhu bi kalimatillah ina neman tsari da kalmomin Allah attamma ci cikakku min gababihi daga fushinsa wa iqabihi da azabansa Allah ya kare ni da fushinsa da azabansa wa sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa ina neman tsarin Allah da kalmomin sai tsare ni daga sharrin bayinsa kaga da mutun da janjo sun shiga wa min hamazati shayatin da kuma waswasi irin na sheidan sheidan sai zo maka idin ga saka maka wannan sai sa maka tsoro sai ka kasa yin bacci to sai kai wannan addu'an Allah ya kare ka daga waswasin sheidan wa an yahdurun kuma Allah ka ina neman tsarin ka kada sheidanu su halarto mini kar su zo wuri na a inda nake baccin nan sai kai wannan addu'a sai ka cigaba da baccin ka Allah sai ya tsare ka ma yaqalu marra ar-ru'ya aw al-hul wanda kuma yana cikin bacci sai ya mafarki imma ya zama ru'ya mafarki mai kyau wanda yake da ma'ana awil hul ko kuma sururin mafarki ga kawai wani mafarkin wani abu tsoro bai zai iya bada ma labarin sa ba sai kai mafarki na tsoro ya kamata kai na farko yan fusu hanya sari mutun zai tofi a hannun a bangaren sa na hagun salasan sau uku sannan yasta'izu billahi zai nemi tsarin Allah mina shaytani daga shaytan wa min sharri ma ra'a da kuma sharrin abun da ya gani duk abun da gani ka ce Allah ya kare ka da shi salasa marratin shi ma sau uku sannan la yuhaddithu biha ahadan kada mutun ya ga yawa wani abun da ya gani na mummunan mafarkin yayi shiru kawai kar ya ga yawa kowa daga cikin abun da ya gani na mummunan mafarkin sannan ya ta'awwalu an janbihi alladhi kana alayhi zai juya inda kana kwance ta dama ka koma hagu in ta hagu ne ka koma bangaren dama in kai haka to kai ma gani mummunan mafarki wannan dukkanin su sun tabbata a hadisi guda ɗaya hadisin muslim hadisin abi salama yace na kasance ina ganin mafarki sai dinga samun rashin lafiya sannan naji abu qatada yana fadan wannan hadisin tukunna wato duk wanda ya ga mafarki wanda ya mafarki mai kyau to wannan ya ga yawa wanda yake so daga cikin mutane wanda kuma ya ga mafarki abun da yake ki to kar ya ga yawa wani daga cikin mutane ya nemi tsarin sharrin wannan mafarkin sannan ya nemi tsarin wato sharrin ainihin wato shedan idan yayi haka kuma wannan mafarkin lan ya durrahu ba zai cutar da shi ba in ka dau wannan matakin hadisin muslim ne gaccen hadisi kai tofi bangaren hagu sau uku ka nemi tsare daga shaitan a'udhu billahi minash shaitani rajim abunda ka gani na tsoron ka nemi tsare Allah ya kare ka daga shi sau uku kar ka ga yawa kowa ka juya daga bangaren da ka kwanta ka koma daya bangare din wannan juya tabbata a hadisin muslim daga hadisin wato ainihin abi salma da kuma hadisin jabir shi ma ya tabbatar da juyawa daga bangare zuwa bangare din ta bangaren da kai mun mafarkin yanzu ka canja ka koma wani bangare sannan sai ya kara da cewa ya kumu yusalli idza arada zalika sai kuma mutum ya tashi ya kama sallah in yayi nufin yin sallah idan zai in ya niyan yayi sallah ya tace kama sallan sa ba abin da zai cutar da shi. Wannan kuma ya tabbata a hadisin da Muslim ya rawaito daga hadisin Abu Huraira wanda manzala ta sa yace idan dan ku yaga abin da yake ki a mafarki falyakun falyusalli wala yuhaddith biha an-nas, ya tashi yayi sallah kada ya ga mutane ga abin da ya gani. Shi yasa mummunan mafarki ba a bada labarin sa, sai dai a nemi tsarin Allah ya kare ka daga sharrin sa. Amma kikkiawar mafarki sai ka gaya wanda kake so, kar ka gaya wanda baya son ka, don zai maka hasada wanda baya son ka. Amma masoyin ka sai ka gaya masa kila alheri ne wannan abu. Wannan a takaice shine a gurguje kai ba a takaice ba. A gurguje su ne addu'o'i na bacci da kuma abin da ke faruwa a cikin bacci. Yanzu abin da ke gaba shine sauran addu'o'i na wanda suke faruwa yau da kullum. Mun karanta addu'an tashi daga bacci da abin da za ka yi da rana da har ka zo zuwa kwanciya, irin addu'o'in da za ka yi da zikirin da za ka yi cikin in za ka yi bacci da in ka tashi cikin bacci ko in ka yi mafarki a cikin baccinka, har muka zo muka haɗe da in ka tashi daga bacci kuma mun riga mun faɗi addu'an tashi daga bacci tun daga farkon karatu. Yanzu abin da ya rage shine addu'o'i akan abubuwan da suke faruwa yau da kullum. Sai kaga ka shiga hali na bakin ciki, wani irin addu'a za ka yi? Ko wani abun tsoro ya same ka? Ko wani azzalumi yana son me ya zalunce ka? Da irin makamantan irin waɗannan, wani irin addu'a ya kamata ka yi? Su ne wanda in Allah ya kai mu bayan azumi insha Allahu za mu fassara su a gurguje kamar yadda muka fassara waɗannan a gurguje. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir rahmanir rahim. Mai tambayar farko na cewa mala addu'ar da ake yi da safe da yamma, shin bayan sallar magariba ne yamma ko bayan sallar la'asar ne yamma? Malam wanne ne yamma daga cikin su?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato wannan iskalin morore shi tun farkon lokacin da addu'o'i ne, kuma bayan yamma shi ne da bayan la'asar zuwa yin makaliba, kafin rana fashi ne a ji addu'a yamma. Addu'an safe kuma daga sallar asuba zuwa rana ta fito, kaga kafin rana ta fito kayi addu'an safiya, kafin rana ta fadi kuma kayi addu'an yamma. Wato kafin yinin ya shiga shine fitowar ranar kenan, kayi wannan addu'a. Kafin daren ya shiga shine fadowar ranar, kayi wannan addu'a. Wannan kuma mun karanta ma hadisin da yake nuna hakan din a farkon wannan karatu. Na
ya sake cewa addu'ar buɗe sallah mutum zai yi ta ne tare da liman, wato yana bin liman, ko sai in shi kadai zai yi sallah?
To addu'ar buɗe sallah a sirrance ake yin ta, da za ka kai ta tare da liman. Sai dai tambaya, idan liman yana yi a bayyana karatunsa a bayyane baya yin addu'ar buɗe sallah, ni zan yi addu'ar buɗe sallah? Sai mu ce ba za ka yi ba. To da fa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu. To da ka in limaminka yana addu'an buɗe sallah lokacin da ka ji yayi shiru yana yi, to kai ma ka yi. In kuma karatun sirri ne, kai addu'an buɗe sallah ka karanta fatihan ka da sura. Amma in a bayyane yana kabbara sai kama kira'a, to kai ka saurara, ka saurari karatun alqur'ani. Dole ka sai ka saurara, ba za ka yi addu'an buɗe sallah ba. Sai lokacin da kai kaje za ka yi sallah ka, ko za ka yi sallah ta sirri tare da liman, ko ka yi sallah da limamin da yake addu'an buɗe sallah. Na'am.
Sannan ya sake cewa mallan addu'a da ake bayan tahiyya, shin ya hada sallar farilla da nafila ko kuma sai a farilla kawai?
To wannan dai zikirorin da suka zo duk gaba ɗayan su na addu'o'in da ake yi a cikin sujjada, misali da wanda ake yi bayan tahiyya, sun haɗe sallan farilla da nafila gaba ɗaya. Ba dalilin da ya ware farilla da nafila, sai dai kai in kana son ka takaitawa kanka a nafila za ka iya takaitawa, tunda ba wajibi ba ne. A farillan ma ba wajibi ne sai ka, an kaga dama kai tahiyya za ka iya sallamewa, ko kai tahiyya kai salatin annabi za ka iya sallamewa. Lokacin da kake da lokaci kuma time, sai ka zaɓi wasu addu'o'i kuma sai ka yi. To da haka wannan ya danganta da kana da lokaci a lokacin da kake sallah. Haka nan in nafila ne a cikin sujjada za ka yi dogor addu'a, an bayan ka yi tahiyya za ka yi dogor addu'a kan ka sallame in kana da lokaci. Lokacin ran da baka da time kuma sai ka yi sallanka kawai, kai iya wajibi sai ka tashi. Wata ran kuma za ka yi wannan addu'o'i insha Allah. Na'am.
Wannan yana cewa mallan gaskiya ne cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi ko da kwayar dabino ne Allah zai bashi lada kamar na mai azumi?
Gaskiya ne, hadisi ne ingantacce, man fassara sa'iman falahu mithlu ajri. Duk wanda ya bawa mai azumi buɗe baki, yayi buɗe baki da wani abu, za a bashi lada kamar yadda aka ba mai azumi, ba tare da an tauye ladan mai azumi ba, amma za a baka lada kamar sa. To da kan ka ciyar da mutum 10 suka yi buɗa baki da abincinka kana da ladan azumi 11 kenan naka da nan mutum da mutane 10 ne na'am
wannan yana cewa mallam mutum ne yi wankan juma'a ya halatta yaje sallah da wannan wankan ko sai ya saki alwala
sai ya saki alwala wankan juma'a ba wankan tsarki bane dama wanka ne na ibada kawai wankan janaba shi ake zuwa ai sallah da shi ko ba alwala ba in mutum bai taba al'auransa ba bayan ya yi tsarki amma wankan juma'a ba wanka ne na tsarki ba ma'ana ba najasa ne a jikinka ko hadasi ko kabasi ba saboda haka wanka ne na ibada wannan ba a yin wata ibada da shi dole sai an yi alwala na'am
wannan yana cewa shin mallam mutum zai iya yin addu'o'in bacci a kwance
to ai shine zahirin ma an ce za a hasta mabajaka in ka rike wurin kwanciyanka ma'ana in ka kwanta kenan sai dai ka ce zan yi a zaune ita maka eh to da haka ko a kwance ko a zaune don duk zai iya daukan ma'anar wannan hadisin in ka zauna sai ka yi addu'a sai ka kwanta ko kuma kana zuwa kana kwanciya sai ka yi duk yanda kai ba laifi bane saboda haka abinda ake bukata dai kar ka yi su sai ka zo kwanciya ma'ana ka karkade don sai ka karkade shimfudan ka kai komai idan ka zo ka zauna sai ka yi ko kuma in ka ga dama ka kwanta sai ka yi addu'o'in ka kwance ka abin nan ka tofa ka shashafa
ya ci gaba da cewa mallam mutum zai iya cire tufafin jikinsa kafin ya yi addu'ar bacci ko sai da tufafin a jikinsa
to addu'an bacci sai ka yi shirin bacci sai ka yi shiri yanzu idan kana son ka tube riganka ka sa kayan bacci ko makamancin wannan ko ka sa mayafi a jikinka to sai zama da sanda ka yi addu'an kuma sai ka tashi ka je ka nemo mayafinka ka ji ko wani riganka tube ka yi wata ɗawainiya kenan ai baka riƙe wurin kwanciyanka sai ka gama shirin kwanciyanka gaba ɗaya sannan kai addu'o'in kuma son samu kai alwala kafin ka zo wurin kwanciyar naka sai kai addu'o'in ka kana kwanci kana yin addu'o'in ka zaka ja mafin ka ne ka lulubu kawai lokacin sanyi ne
wannan yana cewa mallam zan iya yin istikara akan rabuwa da matata saboda yawan sabani sannan idan zan yi me zan ce
ai mun faɗi abinda za a ce wato shi saki ai shari'a ta shir'anta saki sai dai gaskiya ne baka sani ba sakin matan na alkhairi ne ko ba alkhairi ba zai yiwa ka ɗauka sakai ta hutu ne sai ka sake ta kuma ka shiga damuwa ka shiga matsala duk matsalolin da kuke fama da shi idan kun yi ƴaƴa da ita wa zai rike maka wannan ƴaƴa saboda haka in abu ya kici ya kici ne wa kai istikara in inda za ka istikara kuma shine karatun da muka yi na istikara ka karanta wannan addu'a ka roki Allah ta'ala in rabuwa da ita shi yafi alkhairi shikenan Allah ya zartar maka da wannan abu in ba alkhairi bane kuma Allah ya canja maka mafi alkhairi shine sai ya sa maka hakuri ka ci gaba da hakuri da ita ko ya canja halayenka ta daina maka wannan abin da take maka
wannan yana cewa mallam in an haifi yaro yaushe ne ya kamata a yi masa huduba ranar da aka haife shi ko sai ranar 7 da safe za a yi hudubar ko kuwa da yamma
ranar da aka haife shi ya kamata ni ban san inda aka samu bayan kwana 3 ba ranar da aka haife shi kawai kai masa huduba in ba kai ran nan ba washe gari in ba kai ba washe gari in ba kai ba har zuwa da ranar suna kafin ranar suna amma son samu ai aka ce hikimar da yasa ai kira sallah ku ne san dama saboda da in yazo duniya ya zama abin da zai fara ji shine kalmar shahada to kaga a rannan ne kenan amma in bayan kwana 3 ne kai ya ji surutu da yawa ya ji hira da yawa kafin a sa masa kamar da aka je bai baci ba za a iya yi din amma son samu ran da aka haife shi a masa kuduba sa na'am
wannan yana cewa mutum ne yana aikata ayyukan banza kamar su zina sata da sauransu sai wani ya kashe shi shin wanda ya kashe shin zai dauki laifukan da yake aikatawa kafin ya kashe shi kenan
zai da laifin kashe shi da yake amma zai dauki laifukan sa wala ta zirwa ziratun isra ukra wani ba da kan laifin wani ai saboda ka in ka kashe shi ka dau laifin kashe shi me yasa zaka kashe shi saboda ka kana da laifin kashe shi da kai laifukan sa kuma suna na tare da shi ba mai daukan laifin wani ba bara a ce abin nan wani ya dau zunubin wani ba zaiwa saboda haka nasa zunubin na nan kai ma naka na kashe shi da kai ba tare da haƙƙi ba yana
wannan yana cewa mallam an hana ba da labari na mummunan mafarki to shin idan mutum yana neman shawara akan wani mummunan mafarki da yayi shi ma wannan hanin ya shafe shi
to neman shawara da neman fatawa wannan ba ba da labari ba baka ga ba halatta a fadi aibin mutum ba amma in fatawa zaka yi ko neman shawara sai ka zo ka ce ni ina da matsala da iyayi na gashi ga abin da take mi so da baka mafita ko baka fatawa ina da matsala da baba na gashi ina da matsala da miji na duk wannan ya halatta in ababin neman mafita ne ko kuma ababin fatawa amma ka kawai kuma ba za ka je kai ta fada kana aiban kana aiban ta so to da haka mummunan mafarkin ka kasa ne zuwa hankalin ga tashi kana son ka je ka ga wani ya baka shawara ne mafita in ka je ka ga masa baka yi ne a kana
wannan mai tambara yace mallan na kasance mai yawan kasala mallan ya halatta na shatramul guda daya dan jiki na ya warware domin na ji dadin bautawa Allah ko bi halatta ba
in ka ja dai gobe zaka sha biyar ai ai kasala ta da bagari ba zai ka sha kwaya ba inna la lam yaj shifa ummatihi fi mahrama alaiha ala bai sanya waraka al'umma ta cikin abin da ya haranta ba zaka sha kwaya ka ce wai don kasala ba ai duk wanda kaga ya zama dan kwayan da aka yi fara ai daga kasala ne yana shan tramol da ya dawo biyu ya dawo uku a haka har ya zama dan kwaya duk wanda kaga suke har suka zama ba za su yi komai ba sai sun sha kwaya to da haka kasala maganinta farko kai addu'a Allah ya tsare ka daga kasala kai a kai du'a wal hammi wal hazan Allahumma inni a'udhu bika min al ajazi wal kasal wal buqli wal jumni wa ghala iddaini wa ghala bata bija ka nemi tsari daga me daga kasalan kanta mazalla yana neman tsari daga ita na biyu ko maganin kasala shine kai yaki shedan ko kana kasalan ka cigaba da aikin ka ka cigaba da yi kana yi shedan da sai da daina sa maka kasalan in kuma ka gane ciwo ne ka je ka nemi maganin ciwo don basur yana sa kasala ai ka je ka nemi maganin basur ko dan kano ma ko makamancin wannan sai ka je wajen likita ya auna kan me yasa kake da yawan kasala zai iya gaya maka sai ka sha magani na halal wanda zai taimaka maka da kasalan ka amma ba kwaya wanda za ta saka karfin jikin ka kuma ba za ka fake da wannan ka ce wajen kai ibada ba wato kai qiyamul layli fa haka al wasailu zatu barru al wasila shi kaida a musulunci ba za ka aikata haramun wai nan gaba za ka yi wani aikin alkhairi ba wannan aikin alkhairin da kai da ka bi hanyar haramun ba zai yafe maka zunuban da ka dauka na bin hanyar haramun ba yahudawa ne suke da irin wannan amma mu musulunci ba mu da wannan ka bi hanya ta halal ka roki Allah ta'ala ya tsare maka kasala don kasala cuta ne yana hana mutum yayi komai indai mutum mai kasala ne to gaba je ba abinda zai a rayuwarsa ko aikin addinin sa ba zai yi yadda ya kamata ba neman duniyar sa ba zai yi yadda ya kamata ba to ka bi hanyoyin halal Allah ya kare ka daga su
mai tambaya ta gaba kuma cewa yake idan wato addu'o'i da aka karanta na wato kwanciya ana iya yi wa yara sannan kuma in sun firgita cikin dare me ya kamata a yi musu
to abin nan shi yaro kam kaga wannan addu'o'in da suka zo mutum zai yi wa kansa ne sai dai yaro saboda atul kursiyu tana magani ana tofi da ita su falaki da nasi da qul huwallahu sai ya kamata yara a musu tofi ne amma tofa musu qul huwallahu da falaki da nasi da atul kursiyu Allah ta'ala ya kare su idan yaro ya firkita shi ma haka nan wa'ina abubuwan su zaka me zaka tofa don galibi aljani ne ko shedan to da haka da zaran yaro ya firkita ka karanta masa qul huwallahu da falaki da nasi da atul kursiyu ka tofa masa insha Allah kuma zaka ga yaron ya nitsu na'am
daga karshe akwai takardu da bayan Allah suke rubutawa kamar yadda aka saba suna neman mallan da sauran yan uwa su ta maka musu da addu'o'i bisa bukatunsu a wajen Allah madaukakin sarki
to masu bukatan addu'o'i Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wannan karatun da kamar yadda na faɗa yau za mu dakatar da shi insha Allah sai kuma mun haɗu a wurin tafsiri ko kuma bayan Ramadan za mu ci gaba da karatu tukan mu kamar yadda muka saba kuma wannan makasudin wannan karanta wannan littafin shine zikirin da ke ciki ya zama muna yi wannan duk wanda muka karanta anan bamu da shakkar sa cewa daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne hadisi ma da ya kawo a littafin nan sai na koma asalin inda ya dauko wannan addu'a ne na tabbatar da cewa haka ne to da haka bamu da shakka ko miskazaratin a wanda muke karanta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma in ka rike wannan to shine ba za ka rungume bidiyoyi ba amma in ba ka rike na sunnan to ko shakka babu bidiyoyi kuma in sun zo za su rinjaye ka sai kai suna cewa ai ba sa son zikiri ba sa zikiri da sauransu su kuma zikirin da suke na bid'a ne to kai ka zama mai zikirin duk wanda ba zikiri ai yana da matsala kamar raye ne da macece macece shine wanda ba zikirin Allah raye shine wanda yake zikirin Allah kai zikiri amma wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da kyau in kana yin ka san me kake fada so da haka wannan karatun yana da kyau ka neme shi ka tsaya ka dinga sauraron sa yau da gobe insha Allah za ka fara fahimtar addu'o'i sannan littafin kuma ya zama yana hannunka abinda ka haddace kai da ka abinda baka haddace ba kuma zaka iya yanzu azkaru tabal masa ko na baccin nan musulmi ka yana bakin gadonka, in ka zo kwanciya bacci kawai ka zo ka bude littafinka ka karanta gaba daya, shikenan sai ka kwanta duk abin da ake bukata. Kuma yau da gobe in kana yi wallahi zaka haddace, yau da gobe zaka haddace, shikenan ka rike addu'o'in sunna, ka rike zikiri, kowace akwai zikirin da zaka dinga yi. Idan mutum haka ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, ubangiji ta'ala ya taimake mu. Sannan na biyu, yana ba wa 'yan uwa hakuri. Wasu suna ganin kamar mukan fara littafi sai mu bashi mu shiga wani littafi. Sani ina ganin ba haka bane, ni ina daga cikin masu yakan a fara littafi a jane shi ba a gama ba a sa wani littafi. Sai dai mu abinda muka yi shine mun rufe wannan littafin, za mu karanta wani ko mu zo kowancan mu ci gaba. Abinda ya sa kuma muna duban muhimmancin abinda za mu karanta din. Yawanci littattafin da muke wani sai mun yi shekara goma ba mu sauke shi ba. To shi za mu dawo kuma mu karanta wasu ƙananan littattafai masu muhimmanci. Shi yasa na ajiye Riyadu Salihin muke kitabu Tauhid, wanda yanzu mun kusan gama shi. Idan muka gama kuma za mu dawo mu ci gaba da mai Riyadu Salihin. Muka ajiye sauran littattafai muke Ihsanul Muslimin. In muka gama shi kuma za mu zo mu tura akan littattafin mu. Amma ba canke muke yi ba. Kamar yadda wasu suke yi, in ana tafiya da an zo babin sallah, an gama babin sallah sai ajiye littafin, sai a sake ɗauko wani. To da kana wuce babin sallah kuma ka shiga wani rikici kuma a karatu. Da an wuce babin sallah, an shiga zakka rikici, an shiga aikin haji, an shiga irin su aure, su ciniki da sauransu. To kaga wannan ba daidai bane. Za a koya mutum addini, ka koya masa gaba ɗayansa ibada da mai da mu'amala. To ba wai mun yi haka bane, mu kowane littafi muka ɗauko muna kare safiya ƙarshe kafin kuma mu ɗauko ɗayansa. Sannan na biyu kuma, irin latin da nake da jinkirin da nake yi, ka zo kai sallan magariba kana jiran karatu tsakanin magariba da isha, amma sai isha za a zo a fara karatu. To shi ma sai ku yi haƙuri, haka ɗabi'a ta take. Amma wani lokacin karatun ne yake sa haka ne. Wani lokacin tun bayan la'asar da gayin sallar la'asar zan zauna ina binciken karatun, wallahi sai karfe 7:30 nake gamawa. Karfe 7:30 da kake jira na a nan ina ne ko ina nan ina fama, hankali na ya tashi wata matsalan ma na kasa gane ina take, in shiga nan in fita nan kafin in gano ta. Saboda ba na so in zo in faɗi wani abu wanda ni kaina ba da yaƙini a kansa, ko ban gama fahimtansa ba. Amma inda irin karatu ne kawai zo ne fassara kawai, ko matsala ban yi taƙiƙin ta ba zan zo in faɗa, kaga wannan da mai sauƙi ne. Ko kuma a ce a sati sau ɗaya nake da karatu ko sau biyu, kaga wannan ina da lokaci da yawa. Amma kullum ba inda kake zuwa kawai nake karatu ba, ko wuraren ina zuwa wasu wuraren ne karatun kullum, kai baka san ma ina zuwa ba, kuma bana son ba ka sani saboda mai taƙaita maka wahala. Saboda haka kullum cikin aikin kenan, ba wannan abu shi kaɗai mutum yake ba. Kuma sannan ƙwaƙwalwa tana buƙatar hutawa. Mutum ba huta sai ya haukace ya yi, wallahi sai ka haukace. Saboda haka yana buƙatar in kai kuma ka ɗan huta, ƙwaƙwalwanka ta huta kafin ka sake mai ka sake. Kuma duk lokacin da ƙwaƙwalwanka ta huta in ka dawo kafin nishaɗi a karatu. To wannan shekarar mun yi ta yin karatu babu hutu, babu wani dogon hutu. Sati ɗaya ne za a ce ba a yi ba, ko ba ma yi hutun sati biyu cikakke ba. Ana ta yi har mutane suka gaji, har wasu suka gaji, saboda yau da gobe kawai ana yi ba sa. Ni kuma nace ba za a fasa ba. So da mun yi shekara biyu da rabi a can baya ba mu yi ba. Ake ta tafiya, ana ta tafiya a haka ne, ana ta tafiya. Ni kuma ko da safu ɗaya ne yake gabana zan iya yin wannan karatun mai dame mu. Don da mutum takwas na fara, mutum bakwai a wancan masallaci, har aka dawo safu ɗaya biyu ɗin har ake cika. Saboda haka duk abin da za mu faɗa za mu duba me zai amfani jama'a ne. Menene zai amfane ka sai a faɗa maka shi, me zai gyara maka ibadanka. Ba muna duba me mutum yake so a masa wani. Ba wai kai me kake sha'awa kake jin daɗinsa izo in karantar da kai shi ba. Ba shi nake dubawa. Me zai fi amfananka ko da ba ka son sa. Shi nake dubawa in karantar da kai shi. Ni abin da na ɗauka kenan. Amma inda kake so ne kawai, akwai wasu abubuwa masu sauƙi in nazo zan koya maka su cikin ƙaramin lokaci, kuma za ka yi nishaɗi ka tashi kana jin daɗi, gobe ma za ka zo za ka jawo ɗan uwanka ma ya zo. Amma wannan ni ba su ne me, ba su ne a gabana ba. Abin da zai amfane ka, wanda za a sha wahala kan a fahimce shi, shi ne nake so in koya maka. Ina fatan mutane za su fahimce ni, kuma su dinga yin haƙuri a bisa yunwan da suke ji da bacci da sauraro da ƙosawa da sauransu. Ni ma kuma ina shan wahala ɗin kamar yadda kuke shan wahala. Ubangiji ta'ala ya kare mu, Allah ya ƙara mana imani, Allah ya ba mu dogewa akan gaskiya, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta. Allahumma hadina fi man hadaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma afaita, wa sarif 'anna sharra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka, innahu la yudhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita, tabarakta rabbana wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.